Freedom Radio muryarci ma ake saurare yanzu karfe 8:11 da fatan masu haura za su gafarci mu saboda rashin samun damar fara shirinmu na kowane tsuntsu akan lokaci. Yanzu zan hada ku da Musai Tunawa domin jin shirinmu na kowane tsuntsu.
Masauraran assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku kuma da saduwa a wannan shiri na kowane tsuntsu inda mukan gayyato mutane da suka yi nasara ko suka yi fice a waɗansu fannoni na rayuwa da suka zaba domin su zo a tattauna da su a yi musayar niyau kuma mutane su ƙara da irin abubuwan da suke da suna ilimi da sauransu. Baƙonmu na yau ba baƙo ne ga masu sauraron Freedom Radio ba, yakan shigo yi magana amma dai mun yanke shawarar gayyato shi wannan shiri na ɗaya saboda gudunmuwar da muka san zai bayar wacce masu sauraro za su ƙara da ita, na biyu kuma saboda wannan sati ina da muhimmanci a gare shi da kuma mutanen da suke mu'amala da shi. Wannan baƙo shi ne Professor Abdalla Uba Adamu na tsangayar ilimi ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano. Professor, muna maka barka da zuwa.
Barkanmu dai.
To, Professor Abdalla Uba Adamu dai a wannan satin wato Laraban nan ya cika shekara 50. Tunda na ce ya sha zuwa nan masu sauraro sun sha jin tarihinsa. To, amma dai Laraban nan ya cika shekara 50. Kamar ni kaninsa sauran wajen shekara 15 ko 29 da shi. Ni ma in kai kai don lokacin shi kuma ya ƙara gaba.
To, Allah ya kai mu gaba ɗaya.
To, kuma akwai abin da za mu tattauna a kai yawanci abu ne na zama kuma da ƙarfin mu wajen fasahar sadarwa ta zamani, wato ta hanyar kwamfuta ɗin nan. Allah ya sa kwamfutan nan ga waɗanda suke nazarin ta musamman shigowar yanar gizo wato ta intanet. An samar da dandali na musayar ra'ayi da ilimi da sauransu wanda mutane suna ƙaruwa ƙwarai da gaske. A cikin wannan akwai Yahoo Groups wanda aka fasara da Hausa da sunan majalisa. Wannan majalisa guri ne na musayar ilimi a fannoni daban-daban, kuma Allah ya sa zan iya cewa Hausawa sun ankara da wannan dama ta musayar ilimi ta hanyar majalisun nan don ana tabubuɗe su. Akwai kamar guda hudu da na san kai tsaye kana da alaka da su.
Na'am.
Akwai majalisar fina-finan Hausa, akwai majalisar Hausa da Hausawa, akwai majalisar Abubakar Imam, akwai kuma majalisar mawakan Hausawa.
Da ta marubuta ma.
Da majalisar marubuta. To, me yasa wato wani dalili ne yasa ija hankalinka wajen kokarin shiga kai tsaye cikin irin waɗannan majalisu da kafa su da gudanar da su?
To, a'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wato, babban dalilin da yasa na ga cewa ya kamata mu kafa wannan majalisu ba wani abu ne illa bawa Hausawa dama saboda su ma su fitar da nasu ra'ayin. Akasari ana nazarin rayuwar Bahaushe daga nesa, wato an ɗauke mu kaman beraye sai da dinga tsokanan mu a gaya zami. In ka duba nazarce-nazarcen da Turawa suka yi akan Bahaushe, za ka ga ala kulli halin ana kallon Bahaushe a matsayin wani abin mamaki, sai a dinga cewa amma da mamaki ga musuluncin shi, amma kuma yana da ilimi, amma da mamaki ga musuluncin shi amma ya iya kaza. Duk inda ka je inda kai Bahaushe ne kai ana maka wani irin kallon wato wani bakitaji, kuma har ma ana ta mamaki yaya aka yi har ma ka iya kaza. Ko a nan Najeriya akwai wannan tunanin, sai ka ji an ce yan kudu abin da suke cewa da mu shine to kai ba Bahaushe bane kawai, kai da baka da ilimi, kai baka san komai ba. To, Allah cikin ikonsa sai kawo wannan internet din, sai ya zamanto wannan internet din ba ta wani bace. ba ta wani dan kudu bace ba ta wani dan arewa bace ba ta wani bature bace ba ta kowa bace an yi ta ne dan jama'a gaba daya dama an kafa ta dan kasuwanci tun farko to sai zaman to cewa ta kowa da kowa ce to wannan sai sa na ce to ni na san mutanen mu Allah ya ba su basira da fasaha fiye da kowace kabila a nan Najeriya duk wani kabila da yake ganin yana da fasaha da basira to a bayan Bahaushe yake wallahi to me yasa ba za mu samu ta hanyar da za mu ilmantar da juna gaba ɗayan mutanen mu ba saboda su san cewa akwai hanyar da za su yi musayar ra'ayi to ta haka ne a August 31st 2021 watan August karshen sama na bude wannan fina-finan Hausa amma tun kafin wannan majalisar da muka fara budewa ita ce ta Hausa da Hausawa kuma manufar Hausa da Hausawa shine duk inda Bahaushe yake ko daga ina ne yazo a tauna a tarihin shi a ji al'adun shi a ji rayuwar su a tattauna game da komai da komai nasa to ba a farga da ita ba saboda haka mutane ba su san akwai ta ba ma kuma a lokacin ba kowa da kowa ne yake da internet ba saboda ita kan internet ita kanta internet din ta shekara 2000 ta zo fannin Najeriya bata ƙara so Kano ba sai wajen shekara ta 2001 saboda haka kafin ta zama ruwan dare sai da aka yi wajen shekara 2 zuwa 3 saboda haka mutane da ba su ma san da wannan ba Okay. To amma da muka kafa majalisar fina-finan Hausa a wannan dai shekar ita ta Hausa da Hausawa wajen Yuni aka kafa ta ita kuma ta majalisar fina-finan Hausa wajen August aka kafa ta ta shekara ta 2001 wannan sai yasa mutane suka yi ta sha'awar su san yaya ma internet din take wato kuma abin da ya taimaka mana shine sai aka dinga dauko muhawarwarin mu ana bugawa a mujallar film wace kuma a lokacin babu mujallar da ta kai ita a inganci har yanzu ma babu wacce ta kai ta a inganci da tsari to wannan sai ya sa mutane suka dinga sha'awa ya za a yi su shigo su ma su bada nasu ra'ayin su bada nasu gudunmuwar amma gaskiyar magana shine mun kafa majalisar fina-finan Hausa don mu janyo ƴan film su shigo ciki su yi bayanin abubuwan da suke su tallata kansu ta yadda waɗansu mutane a duniya za su fahimce su saboda akwai babban rashin fahimtar akan abin da ƴan film suke yi ana yawan musu kalubale sai muka ce to wannan dama ce ka fito kai bayani idan ka ce kai dole film ɗinka ga yadda zaka yi to ga dalili fa sai ka zo ka ga amma ka ce ga dalilin da zaka yi to amma abin takeici sun shigo amma ba sa magana to wannan daga nan majalisar fina-finan Hausa kuma sai ya zamanto mutane suna ta sha'awa to sai muka ga to ai bayan fina-finan Hausa akwai abubuwan fasaha da yara matasa Hausawa suke yi wanda ma yafi na fina-finan Hausa muhimmanci shine rubutu saboda sai muka kafa sai na kafa majalisar marubuta wanda yake duk wani wanda yake rubutu ba wai sai lalle kagagun labarai ba amma indai kai marubuci ne kana yin rubutu a matsayin marubuci to aka gayyace ka ka shigo su ma suka shigo aka hauye aka yi ta gwagwarmaya da su to da tafiya ta tafiya sai mun ga akwai wani rukuni kuma na fasaha ai na Bahaushe ita ce waka to saboda haka sai na bude majalisar mawakan Hausa to a wannan sai aka samu matsala akwai wanda suka ce suna son a kafa majalisar mawakan fina-finan Hausa na zamani to ni ba na son wayannan wakakin ba sai mun dadi ba ba sa mun dadi ko kadan amma in kace dan kwairo kace dan anace kace shata to wayannan sune mawakan Hausa a gurina saboda sune suke yin amfani da ala na Bahaushe su suke amfani da tunanin Bahaushe su suke amfani da rayuwar Bahaushe a cikin waƙoƙin su wannan shi na sun saboda haka sai na zauna na yi majalisar mawakan Hausawa wacce kuma mutane suka shishigo ake ta hawa marita amma har yanzu muna samun mutane suna cewa to Allah suna son a yi musu majalisar mawakan fina-finan Hausa to yace to ni gaskiya ba ni da sha'awa amma akwai wani wanda yake so zan iya gina ta sai in bashi shi yayi madugunta ya ci gaba da kula da ita saboda kana aka ce ka kafa wannan majalisun to dole ne ka tabbatar ka tsaya tsayin da ka tabbatar cewa ana tafiya daidai wa daidai babu fada babu tashin hankali kuma ba a kaucewa alƙiblar abin da kuka saka a gaba ba to bazan iya yin wannan sadaukarwar ga waƙoƙin fina-finan Hausa saboda ni a guri na ba su da tasirin da waƙoƙin gargajiya suke da su to da tafiya ta tafiya sai muka tuna kuma da Abubakar Imam wanda yake komai tunanin mutum akan Abubakar Imam dole ya da cewa dai yana daya daga cikin mutanen da suka hasasa harshen Hausa ya fito duniya sosai da sosai sai muka kafa masa majalisa ta gaba ɗaya tasa ta kansa muna kiranta majalisar Abubakar Imam inda kuma za mu zauna ake ta magana akan littafin da ya rubuta magana jarice ta gamaime da ruwan bagaja tarihin annabi da halifofi da dai kwatishon littafin rubuce-rubuce da yayi to wayannan su ne wayanda ni na zauna na kafa amma akwai wa'ansu wanda muka bawa wa'ansu karfin gwiwa su kafa saboda wataƙila ra'ayin ya dan bambanta misali akwai Nurul Imam Nurul Imam majalisa ce ta musulunci Hausawa musulmai wanda suka kafa ta saboda a dinga tattauna al'amuran musulunci to wannan gaskiya masana ne suke rike da ita akwai wani shi Abdullahi Sadiq wanda yake Abuja ana kiransa Baban Sadiq member ne shi na fina-finan Hausa to shi ya bude wannan to sannan kuma akwai shauran majalisa kamar majalisar malaman makaranta wanda ita kuma majalisar malaman makaranta tana tasiri ne akan abubuwan da suke faruwa a primary da secondary school a Nigeria to mutumin zai je ya tattaro duk labaran da ya samu akan wannan na internet da zo ya saka sai ya jawo ba a wata muhawara kai shi da yana bada bayanai ne akan abubuwan da ke faru amma shawarar rakin nan ne ake ta muhawara kuma ta fina-finan Hausa an fi muhawara sosai akai
to ita su majalisun nan ba za su rasa wato wani kalubale da kake fuskanta ba wajen gudanar da su misali za a iya samun kalubalen su gaba ɗayan su kowanne ina da irin wannan kuma za a iya samun kalubalen kowace nata daban waɗanne irin kalubale kake gamuwa da su
to alhamdulillah a dai manhajar su a matsayin gundarin manufofin su ba mu taɓa samun wani wanda ya ce shi bai ga amfanin wata majalisa ba kowa ya yaba ya yadda da cewa kafa majalisa irin wannan yana da kyau saboda wani irin ilimi ne shi ma da yawa daga cikin mu mun san juna ne ta wannan hanyar wannan majalisa da yawa daga cikin mu wayansu muna jin jesunan su amma mu taba haduwa da su ba amma ta wannan majalisa muka san juna kuma wata dangantaka har aure ma an yi a cikin wayansu majalisun sai haka babu wani wanda ya taba fitowa yana cewa ai kafa majalisun nan da kuke ba su da kyau ala kullu halin ma sai karuwa suke dan yanzu majalisun da Hausawa suke tafiyar da su a internet a iya sani na sun kai wajen 23 kuma ta kowane fanni akwai na san misali wata majalisa mai mutane da yawa sunanta Kano Shi'a mabiyan Shi'a na Kano su suka kafa ta kuma suna da mutane fiye da wajen 1000 a ciki saboda haka akwai su fannoni daban-daban wanda ke ba wanda ta fitowa yace ai ba daidai muke ba ko bai kamata mu yi ba ko wani abu a cikin majalisar kanta majalisun kowace idan banda ta fina-finan Hausa ba na jin akwai wacce ake wani kalubale zazzafa shauran wato ilimi ne tsakwaransu ake bayarwa misali Hausa da Hausawa Malam Fatuhu Muhammad Mustafa shi yake tafiyar da ita wato bayanai yake daukowa na tarihin ilimi a kasar Hausa duk wani wanda yake nazari akan tarihin ilimi a kasar Hausa wanda ya koma shekara wajen 300-400 da suka wuce to zai amfana da wannan majalisa saboda Malam Muhammad Fatu zai je ibo ne ya yayi ibo musan da kan da ke samuwa ma zai je samu sai ya zo ya kawo zai misali an mana tarihin kun Amina cikakken tarihin ta sun je sun zakulo sun nemo sun hado sun kawo mana to an yi tarihin wannan rijiyar ta daura ita ma an zauna akwai wanda suka ce ba su yadda da ita ba ina da daga cikin su akwai wanda suka ce ai tana da muhimmanci to irin wannan nazari ake yi da kuma kalubalantar tarihi amma ba kalubalantar juna ba wato Hausa da Hausawa kenan amma wakan Hausa kuma ana zaka ga ana daukan wakar mawaki kamar misali dan Anace wakar Adeyewa Ado dan Kore a zauna a bita gida-gida ana nazarin tsarin ta da sigar ta da ma'anar ta da sakonnin ta take ciki to kaga shi ma wannan ilimi ne ba wani wanda yake kalubalen fahimtar wani akan wannan sannan a majalisar fina-finan Hausa ce kadai ake kalubale da kuma ta marubuta ta marubuta saboda akwai bambance-bambance tsakanin marubutan Kano Hausawa suna da bambance-bambance tsakanin su kungiyoyin suna da yawa kuma kowace kungiya gami take tafi ɗayar ba su da haɗin kai kuma abin takeici shine da su da MPM da sai suka zama ɗaya su ma akwai rashin haɗin kai to amma ta marubuta su marubutan su ne mambobin saboda haka su suke kalubalantar juna kaji wannan group din ya ce shi bai da wayancan group din ba ai ta faɗa tsakanin su amma ta majalisar fina-finan Hausa MPM ne kalilan wanda suka shigo ake faɗa da su da shauran mambobin wannan shine abin takeicin mai kon su zo su ce da mu a'a ai mu ma ga namu dalilin fa da isa muke haka sai kaga mutun ya shigo ya ce ku dan me za ku ce kaza da kaza duk wanda ya raina tsaurar hauta ya hawo ya gyara mana sai muka ce to shikenan ba za mu hawo mu gyara sai aka sai na bada umarnin cewa duk wanda yake majalisar fina-finan Hausa don Allah don Annabi ya je ya shigo ta kungiyar fim yanzu haka ni din nan a matsayina ni ma na dan fim nake saboda na shiga cikin artist guild wato kungiyar MPM jarumai ta Kano na yi register ni ne na 362 ma na biya kuɗi na yi register na yi komai da komai kuma na kafa company na MPM visually ethnographic production wanda ke ba feature film da a dinga yi ba documentary film da mu dinga yi kuma mun kafa saboda mu ma mun shigo kuma dalilin yin haka shine mu nuna cewa in ana ganin kamar mu ne jagora mu ne masu ilimi mu ne masu kalubale to mu ma yanzu mun shigo ai mutum dai ba zai zagi kansa ba ko to saboda haka mu ma mun shigo sana'ar mu ce to shi yasa to a wannan ne kada ake dan samu wannan karubale amma wannan shi ma alhamdulillah ya wuce farko farkon kafa ta ne daga ta shekara ta 2002 zuwa ta 2003 aka dinga samu wato wannan kalubalen tsakanin ba sa ba za su wuce mutane biyar ba ma yan film wanda suke ba su fahimci me muka nufa me inda muka nufa ba wannan kuma ban ga laifin su ba duk bahaushe baya san kalubale duk wanda yake sana'a ka zo kace da shi sana'a ka akwai gyara to zai dauka kare na shi ne mai kon ya duba gyaran da kai yace to bara an gani a sai yace a kai ma zo kai irin wannan ma da haka yayin irin wannan ne to amma yanzu alhamdulillah an fahimci ta saboda mun zama MPM
haka ne to bari mu fara da ita wannan majalisar fina-finan Hausa kamar yadda ka faɗa akwai kalubale akwai an fi samun zazzafan musayan ra'ayi a cikin ta to a matsayin ka na mutumin da yake kula da wannan majalisa kuma yake kokarin sarrafa abubuwan da za su fito a cikin ta yaya ake wajen kaucewa misali abubuwa kamar na zage-zage idan tun da zaka ga wani ina da ra'ayin zafin zuciya wani ba shi da isa
kware da gaske a dokoki muka yi da farko ba mu yi dokoki ba sai da aka shigo ana ta zage-zage zage-zagen ma ni aka fiwa cewa na hana ruwa gudu nayi kaza kuma daga cikin membobin ne kuma ba MPin bane daga cikin membobin ne aka taimin wannan to har wani su suke ganin kamar an nuna min kamar rashin girmamawa kamata yi a fito a kori waɗanda suke yin wannan sai dace wannan ba daidai bane kowa yana da yancin da zai fito ya faɗa abin da ya ga dama wanda duk abin da suka faɗa ni a guri na ba zagi bane kawai dai sun faɗe shi ne ta yadda suka fahimci maganar to amma dai aka yi ta matsantawa dole sai an fito da dokoki daga baya muka fito da dokoki dokokin nan kawai dokoki ne na mu'amalar mutane musulmai duk inda suka haɗu saboda haka ba wai wani dokoki ne na musamman na daban ba amma dai abin da muka hana mun hana zagi amma in ban da wannan ka fito ƙarar ka zage mutum duk irin abin da zaka faɗa na kin yadda da ra'ayin mutum zaka iya yin faɗa kuma an kyale mutane sun yi wannan ta haka ne ake ta samun wato ci gaban majalisar dan kwanakin baya ba zan manta ba akwai wata Nashawa Khalid ta shigo ana nazari akan cancantar shiga film na matan aure nake jin Fatima Muhammad ce aka ce ko auren ta mutu ko bai mutu ba ana ta tunanin ko za ta dawo film ko ba za ta dawo ba to sai ita ta shigo ta ce ita wannan baiwar Allah Nashawa Khalid sai ta shigo ta ce ita a rata ra'ayin bai kamata matar aure ko da bayan ta fito daga gidan miji ta shiga sana'ar film ba to wayan su suka ce su ba su yadda ba to aka zauna akai ta kalubale akai ta kawo littattafai akai ta kawo bayanai abun ban sha'awa to amma kuma abun takeici da tafiya ta tafiya sai kuma abun ya koma ga sage-sage aka fara kabilanci da shauransu dan ita Balarabiya ce to kuma sai aka ba a fahimci cewa ita tana yin kawai magana ne akan sanin da ta yi ba wai akan dan Balarabiya ba ce to kuma dai daga nan dai haka aka samu rashin fahimta har aka hawo zage-zage sai da muka shigo muka ce to a daina wannan muhawarar a dakatar da ita haka saboda dai duk wani abin da mutum yake son ya faɗa ya gama ya faɗa to ana samun wannan amma dokokin da muka yi su ne suke wato jagora ko mutum ya nemi ya kauce sai mu ce ga doka to ta haka alhamdulillah ake amma majalisar fina-finan Hausa ce kadai aka yi mata doka duk shauran majalisun babu wata doka saboda babu wani zafi da ake ta fina-finan Hausa ne saboda wato akwai zazzafan ra'ayi wani za ka ya za a ce da jarumi na karye kaza to sai ka gani ya zo ya kunduma ashar yayi magana akwai wanda yace zai kisa ma har kisa yace zai to in kace zaka in kai ashar kace ko kuma zaka wani mummunan abu to gora ka muke daga majalisar kai tsaye kuma sai mu ce da Allah da annabi muna roƙonka idan ka fita daga majalisar ka je ka kafa wata majalisar kuma ka gayyace mu mu ma mu zo a dama da mu saboda ba ma son ka fita daga majalisar ka ki yin mu'amala da internet a'a ka fita daga majalisar amma kai ma ka kafa taka an kafa majalisu guda biyu na fina-finan Hausa akan wannan ɗaya ya yi fushi ya fita daga gurinmu ya je kafa tasa shi ma kuma muka shiga can muka zama members wani ma shi ma da ya ga yadda muka yi shi ma ya je kafa wata kuma duk ya kira su fina-finan Hausa saboda haka majalisun da ake kiran su fina-finan Hausa guda uku ne akwai wata ake fina-finan Hausa an sa mata wani ɗan sakin layi tsakanin fina-finan da kuma Hausa a ƙasa to wannan ita ce tamu akwai wata take fina-finan Hausa kai tsaye kalma ɗaya sannan kuma akwai wata take fina-finan sannan akwai layi a tsakiyarsu ba a ƙasa ba a tsakiyarsu fina-finan Hausa an raba kalmomin da ɗan sakin layi kwaya ɗaya to wannan majalisun duk guda ukun suna nan
to akwai maganar hurumi na tattaunawa watakil majalisa ce ta fina-finan Hausa ko majalisa ce ta Hausa da Hausawa amma sai nazo zan tattauna misali al'amarin da yake kamar in ce ga wani al'amari da ya shafi Usama bin Laden shi dai ba dan fim bane kuma ba shi da ruwa da fim to me yake faruwa idan an samu wani yana kokarin ya fita daga hurumin majalisa ya kawo wata tattaunawa daga wani guri wacce ba ta da alaka da abin da majalisa ta fi
akan samu wannan da yawa makuwa misali akwai wanda yake sababbin shigowa ne internet da mutum ya shigo internet ya ga wani abun mamaki sabo kafin ka ce kobo sai ya jiro mana ya ce da mu mu je guri kaza mu ga kaza ko kuma ya dauko wani hotuna da ya gani ko na al'ajabi ko kuma dai na wani abu ya lika su ya aika mana wannan sai mu ce da su a dakata to Allah ba ma san irin wannan saboda akasari kamar da na ga maka sabon shiga ne internet mutum ya shiga internet ya ga wani abu sai ya tsammanin ba wanda ya taba gani sai shi saboda haka dole ya aika da kowa da kowa to wannan ga musu muke kai tsaye don Allah wannan abun bai shafi gundarin abin da muke tattaunawa ba kar a saki aika mana idan mutum bai yadda da wannan ba ya saki aikowa sai mu toshe shi ya zaman tocewa gashi dai yana cikin mu yana kallon mu amma ba zai iya cewa komai ba ko ya aiko da sako ba zai shigo ba idan kuma ya samu ta hanya yake sake register da wani suna daban ya sake shigowa ya sake aikowa to sai mu kore shi ma kwata kwata daga majalisar to in akai daya biyu sai kaga mutane sun shiga hayyacin su amma misali an taba maganar Osama bin Laden a majalisar fina-finan Hausa ba wai dan ana magana shi Osama bin Laden din ba a saboda an yi wani film wai shi Ibro Osama to mun yi nazari akan yadda siyasar duniya take shigowa cikin fina-finan Hausa to shine aka nazari akan Osama bin Laden wanda dan Ibro yayi muke da mutane gashuwa ne ko wani guri dai haka ko unguru kusa da Yobe State dai su suka yi film din nasu ne ba ma na kanan garin bane to wannan ne kadai hanyar da muke kyale wayan sabuwan da basu shafi majalisar suke shigowa ba an yi Ibro Saddam wanda shi ma an zauna an yi nazari akan sa akan yadda rayuwar Saddam Hussein ta fito a cikin wannan film din sannan an yi nazari akan Ibro Awilo wanda ke shi kuma Ibro Awilo yayi magana ne akan Awilo Longomba wani makadin Congo to shi ma mun yi nazari akan wannan dan mu ga yadda mawakan wayansu kasashen duniya suke shigowa cikin fina-finan Hausa an yi ma akan Ibro Michael Jackson sannan duk da irin wannan su Ibro Bob Marley ana yi ne akan abubuwan da suke sun shafi wayansu kasashe na ketare amma kuma sun shigo cikin fina-finan Hausa kuma Allah cikin ikon sa Ibro ne kadai yake yin wannan ba wani dan film da yake yin wani film da ya dauki wata siyasar duniya ya shigo da ita fina-finan dan Ibro ba su ne kadai suke da wannan tasirin su dauko wani abu na kasashen waje su shigo da shi dan su abinda ake cewa globalizing wato su narkar da shi ya zamanto ya samu daira a nan gurin to wannan yana da sha'awa a wajen manazarta yadda suke nazarin yaya tunani yake fitowa daga wata al'umma ya shigo wata al'umma saboda haka fina-finan sa sai suka zama suna da ma'ana wajen nazari na yadda hanyoyin sadarwa suke dada dinke fahimtar juna a duniya gaba daya yayi Ibro Michael Jackson misali saboda haka ya dauko rayuwar Michael Jackson ko kaka take ya riga ya kawo ta nan wanda bai san Michael Jackson din ba ya sani so saboda haka fina-finan shi zaka kamar ilmantarwa ne na wani fanni na rayuwa shi yasa suka fi muhimmanci a wajen manazarta fiye da wayannan shauran fina-finan da ake yi duk da talakancin su ko Ibro dan India da yayi wato wani kalubale akan kalubale ne da yayi akan rayuwar Indiyawa to zaka ga da yawa duk fina-finan da zai ko na Bahaushe in ya zauna ya dauko Ibro kaza to zamu dauko wannan kaza din mu nazarin sa duk da cewa ba wai film bane kaman Ibro mai shayi Ibro contestant da shauran su
to idan muka dawo gundarin film ko a majalisa ko a wajen majalisa ana muhawara mai tsawo ko kuma in ce mai tsanani akan ingancin fina-finan Hausa idan ka kwatanta su da fina-finan waɗansu jinsosin kamar ba ma sai ka tafi Turai ba kamar ka kwatanta Nigerian film wato na kudancin Nigeria kenan da kuma fina-finan mu na Hausa wata kila sai ka raina fina-finan Hausa duk da cewa ana samun ci gaba jarumai suna fitowa suna yin suna amma akwai abubuwa da in ka duba su na yadda ake tsayawa a fito da film da zai yi gogayya da fina-finai a kasuwar duniya sai ga fina-finan Hausa a baya suke waɗanne ne abubuwa mafi muhimmanci da kake ganin suke kawo koma baya a fina-finan Bahaushe
babban dalili shine fina-finan Bahaushe ake yi wa babu wani dan film da yake cewa zai yi film saboda wani sa al'umma an ba Hausawa ba a tunaninsa a tsarin sa tun daga labari zuwa sarrafa shi zuwa samun gurin da za a yi bahaushe ne yake yiwa bahaushe ne yake ga wani bahaushe ga fa yadda rayuwa take ko kuma ga wani fanni da na gani na rayuwa kamata a yi a canja shi a yi shikara ina fata ka fahimci wannan bahaushe ne yake wa bahaushe magana kamar mutane biyu ne Hausawa suke hira da yaran su amma idan dan kudu ya fi ba dan kudu yake yiwa ba Afirka yake yiwa da duniya yake yiwa saboda yana fito da wasu abubuwan da yake duk inda mutum yake zai gane martabobi ko kuma dabi'o'in wani abu sakon da yake son yayi ba wai zaka ce dan Owori ne ko dan Yanagowa ko dan Ado Ekiti ne zai gani ya fahimta ba shi yasa a gane misali suna da tunanin cewa idan sabon Najeriya film ya fito da a ce ka baka samu wannan ba gwanda ka kwana tsarara ko ka tafi da yinwa a Ghana abin ya kai matsayin da yake har sai da gwamnatin Ghana ta fito da dokar cewa ta haramta kawo fina-finan Najeriya a kasar Ghana a Malawi a Zimbabwe a Liberia a Sierra Leone duk inda ka je ana kallon fina-finan Najeriya kai tsaye a yanzu haka a Tanzania su suka fita shi ba dan kombiran suna magana ga abubuwan da ake kiran su fan African abubuwan da suke sun mamaye Africa duk inda ka je a Africa zaka ga abubuwan da suke magana a cikin fina-finan su akwai maganar tsafi akwai maganar addinin musulunci akwai maganar yaudara akwai maganar rashawa akwai maganar cin zalunci na shugabanni duk waɗannan abubuwa ne jigajigai ne na labarai da suke fito da su wanda suke kowace ƙasa ta Afirka ta bakar Afirka dai ana da irin wannan matsalolin saboda haka matasa za su iya gani su ce lalle wannan abubuwan da ake faɗa wani kalubale ne ga shugabanni ko kuma ga mu kanmu amma fina-finan bahaushe ne kadai zai fahimce su saboda a duk kabilun Najeriya da zan ce ma na gaba ɗayan Afirka babu wanda soyayya ta dame shi kamar bahaushe shine kadai rayuwarsa take akan soyayya in banda ki magana kishi tsakanin matan aure sai maganar gasa maza biyu suna gasar yarinya daya ko yarinya yara biyu mata suna son namiji guda daya shikenan maganar tunanin su gaba daya baya wuce wannan baya wuce soyayya ko kuma auratayya to ba zan iya tunanin yaya za a ce matar aure da take Ado Ekiti ko take Yanagowa za ta ce wai bara ta dauki kasar din Hausa ta zauna ta gani ta kalla ba me zai gaya mata kishi dai na jinsi ba abu ne wani muhimmanci a gurin su ba saboda ka kaga mu ne kadai abun zaka yi shi anan a zo daga Sokoto a zo daga Bauchi a zo daga Maiduguri ana rububin sa in ka wuce nan gurin to fa ba wanda zai zauna yana bata lokacin sa kallon wayannan saboda ka kullum magana da muke yi shi ne idan ana son lalle fina-finan mu su samu karbuwa to fa dole mu fito da darussukan rayuwa na yau da kullum wanda kuma muna da su a cikin rayuwarmu ba wai auratayya da soyayya ba a'a muna da rayuwar mutunci muna da rayuwar amana muna da rayuwar abubuwa qur'ani kadai da hadisi kadai sun isa su ba mu abubuwa nau'in wanda zamu dinga yin fina-finai da su to amma idan kai wadan fim wannan sai ce da kai a ni kasuwa nake yiwa wannan labarin auratayya da soyayya nan shi yake shiga saboda haka ba yadda za a yi bata kudi na inje in yi fim a zo a ban mu da shi ku da kuke cewa a yi fim mai ma'ana ko ku zuba na ku jarin ku yi mai ma'anar mana ko kuma a ku samo mana tallafi daga gwamnati ta zo ta yi mana fim mai ma'ana to irin wannan ba za a taba samun ci gaba ba saboda ba maganar wai kayan aiki bane a'a maganar sanin me ma ake son a yi ne kuma abin da ake son a yi din nan dole sai kai hangen nesa sai ka tsallake bata sai ka tsallake kantin kwari sai ka shiga duniya ka nuna wa duniya cewa fa kai ma din nan babu dama ne a yanzu haka Steven Seagal yana yawan zuwa Southeast Asia waje jan su Korea, Hong Kong, Vietnam yana yin fina-finai da mutanen ba a sayan fina-finan a America amma yana fito da mutanen mutane suna sayan film din saboda kawai akwai Steven Seagal a ciki saboda su ma suna da film culture wannan film culture din ya zama to al'ada ce ta yin film mai kwali mai inganci ya janyo shi ya shigo yanzu yana nuna musu yadda ake to fa fatan mu kenan wai a ce mu ma wata rana za mu janyo idan duniya mu zo abin nan ya bunkasa dan mu nuna duniya ta mun fa mun iya to amma ina da ka fara maganar sai a ce kana kyashi kana hasada kana kushe kai ka zuba naka kudin mana kai ka zuba jarin ka ya za yanzu ba jari na a ce in yi fim mai ma'ana ani mara ma'ana zan yi saboda shi mutane suke so wanda kuma ni a goyina kamar wato ana cin mutuncin Hausawa ne ana son a nuna cewa Hausawa 'yan kallo ba za su taba yin fahimtar ma'ana ba sai dai rashin ma'ana to wannan shine babbar matsalar ba za mu iya yin fan Nigerian ko kuma fan African wato fina-finan da za su karaɗe Nigeria ko kuma su karaɗe Africa ba duk inda kaga ana kallon fina-finan Hausa to tabbas Hausawa ne suke kallo
to idan ka duba ga wadansu kasashen duniya masu tasowa kuma misali in ka duba kasashen Larabawa kamar Masar kamar Iran zaka ga suna yin fina-finai da suke suna inganta ko kyautata al'adunsu da ɗabi'unsu amma tare da sa hannun hukuma kamar yadda dazuka ce su ma masu fina-finan mun nan suka nemi su ce ko hukuma ta shigo ta yi ta tallafa ba ka ganin idan da za a samu hukumar da za ta shigo ta tallafa din nan za a iya samun wani cigaba
su ma ba haka kawai gwamnati take tallafa musu ba da farko Iran da Egypt kai magana kasashe ne wanda ke sun fi shekara 100 suna yin film da yawa ma sun fi kasashen duniya da yawa iya yin film din kar kuma ka manta wayannan kasashen suna da abin da ake kira drama da wasan dabe na shekara 100 da amin Dubai da suka wuce sun gaji drama tana cikin rayuwar su saboda haka a zauna a tsara drama abu ne wanda yake tun yaro tun yana primary yake koya yana cikin manhajojin su na koyo saboda haka mutumin da yake a Iran ko yake a Egypt ko yake a Jordan ko Syria ko Algeria ko Tunisia ko Morocco duk wayannan kasashen da suke yin wannan fina-finan ya taso ne da sanin drama tarihin drama muhimmancin drama stage drama da shauransu da film ya shigo sai aka saka film theory a cikin manhajar karatun su tun daga primary har secondary suka san wannan saboda haka idan mutum ya tashi zai yi film zai yi shi ne da inganci saboda dama ya san theory din an koya masa tun farko tun yana yaro yake ganin abun daki-daki a cikin tarihin sa ya san akwai shi akwai muhimmancin sa ana nuna masa san abu ta wannan mun ko fa mutum haka kawai zai duro ka gane ko kyau bashi da shi ce ai sha'awa ce kawai wallahi ta sani ko kuma ina da kudi na nima ina sawa in yi film sai kaga kirkekin kato ya fito da teba baki kirin da shi ya sa ya shiga cikin flower yana ta waka wai aidan yana da kudi film din sa ne kudin sa ne saboda haka dole sai yayi waka wannan kuma daidai bane saboda haka ba za ka taba kwatanta wannan tsarin da kuma tsarin da mutanen da suka dama can sun taso tun suna yara ake koya musu muhimmancin drama da muhimmancin tsara labari da muhimmancin sarrafa labari da kuma muhimmancin communication wato sadarwa na yadda za a sadar da sako ta hanyar drama indiyawa Iranawa Masarawa duk sun shekara ta shekaru suna yin wannan saboda haka idan suka fito suka ce za su yi film babu mamaki in gwamnatin ta su toga wani dan tallafi da zamu ba ku saboda muna son ku tallata al'adunmu a sani saboda in sun fito suna yin wayannan dramomin al'adunsu suke dama tallatawa tun farko ba sa dauko al'adun wayansu su ce za su hada su ce wai ai nasu ne su kansu mutanen kasar ba ma za su saurare su ba sa za su yi mu na mu al'adun ba su da kyau ne ba su kai kyan wayancan bane za ku dauki na wayancan saboda haka dantan ma wai a India a wayannan kasashen Iran da shauransu a yi fina-finai da za su dauko wani abu ba ta taso ba ko a India daga baya ne zuwa su Amitabh Bachchan fina-finan India suka gurbace aka fara shigo da nau'in Amerikanci cikin fina-finansu wanda ita kanta gwamnatin kasar sai da ta riga ta yi kalubale akan wannan to saboda haka babu mamaki idan gwamnatin su ce ba za mu tallafa saboda muna son mu wato yada al'adunmu na gargajiya waɗansu fannoni na duniya su sani to wannan yana da hatsari saboda idan gwamnati ta dauko kuɗi ta bayar to fa akwai wani sakonni da ita take so ta saka wanda kuma sakonnin nan zai sha bamban da abin da shi marubucin fim din yake son ya faɗa sai kaga an tilasta ka kai wani abu kamar a ce koko ne da ya ba gaya yin da ake na zamani yanzu kawai sai ka ji salam saboda haka amma idan aka ce kudinka ne kai za ka yi film to darajar da za ka bashi da yadda za ka yi story treatment din shi ya bambanta da yadda za a ce wai gwamnati ta dauko kuɗi ta baka ka yi mata film to idan za ka yi film din da aka yi shi ne bado yadda ita take so ba kai yadda kai kake so ba yadda ita take so wannan shi ake kira ideological film wato ya yi shi ne saboda kawai a cimma wata manufa don a nuna ra'ayin gwamnati hanya haka a Malaysia inda suka yi wani film washi Faloka inda su kuma sun tsani yadda Indiyawa suka shigo cikin rayuwarsu gwamnati ta dauko kuɗi ta basu suka zauna aka yi film gwamnati ta ce ga irin abubuwan da muke so kusa aka saka wannan abun a cikin film din bai nasara ba
to malam wannan kamar an shiga tsaka mai wuya kenan nan ga hadarin misali hukuma ta shigo cikin harkar film nan kuma ga matsalar da muka shiga muka samu kanmu ta waɗanda za su zuba kuɗin su kuma riba suke so saboda haka ba za su tsaya su mai da hankalin su wajen kula da tarbiya da raya al'adu din ba yaya za a fita kenan
yadda za a fita shine ai sun fara gani yanzu su kansu MPM din yanzu sun fara ganin cewa dauko al'ada wani kace zaka saka ta film din ba burgewa bane idan ka karanta mujallar film nake jin ta watan Fabrairu an hira da su an tambaye su da yawa su fadi yaya suke ganin sana'ar fina-finai za ta kasance a shekara mai zuwa da yawa sun yi magana cewa ai ni daga yanzu fina-finai masu ma'ana zami kuma wannan wato bikin karramawa da ake ta tayi na gwamnatin Kano na Yahoo Award nawaye wa'annan mun fara tursasawa cewa za a karrama fina-finan da suke da ma'ana ne musan duk da haka dai akwai kalubale za a ce ai film din da aka ba wa karama bai da ma'ana karara amma dai an fara ana ganin cewa nan da shekara biyar lalle film din da za a bayar kowaye ya zauna ya gani zai ce eh lalle wannan film din ya cancanta a bashi to an fara wannan daidaita wannan sahun saboda haka yanzu mutanen sun fara ganin cewa eh lalle ayi film mai ma'ana shine hanya karka manta akwai wani yunkuri da aka yi na hausamovies.com inda wata mace ta zo ta ce tana son ta dinga tallata fina-finan mu muka hada yan film a Mr. Muhammad Library wajen 15 ga watan Maris da ya wuce aka zauna aka tattauna akan abubuwan da za a yi to a yanzu haka Nigerian Export Promotion Council sun zo sun tambaye mu Center for House Cultural Studies sun ce suna son su ma a yi musu irin wannan saboda suna ganin wani tallafi za su fawa ga yan film saboda a dinga taimakawa again social justice program na DFID su ma sun zo sun ce suna son su ga yaya za su tallafa a harkar film ta wajen fina-finai mai ma'ana har ma muka ba su wani film da ake kira fargar jaji wanda har yanzu ba a sake shi ba wanda yayi tsokaci akan aikatau yara kanana aikatau da kuma illar irin wannan wanda wani mai kaset ne wai shi dan Sokoto nake jin shine yayi shi wanda kuma yana daya daga cikin fina-finan da ni a guri na yafi kowanne ma'ana a shekara uku da suka fito to irin wannan akwai kungiyoyi da za su tallafa su ga cewa an yada wannan film din an kai shi har Fesfako saboda a nuna duniya to idan aka daya aka biyu to sai ka goma ko ya fara cewa ni ma ai ina so to mu ba ma son ma mutun ya ce ai ni ma so nake a zo a tallafa mu a so muke mutun ya fara tunanin shi kai eh gaskiya fa abin da nake ni na gaji da shi wallahi ya ishe ni surutun yayi yawa kalubalen yayi yawa tsinuwar ta yayi yawa bara dai yanzu ni in fara yin dai abin da yake ni ma zan zo daga baya ina jin dadin sa to alhamdulillah an fara ganin wannan
to shigar waka cikin fina-finai tana daya daga cikin abubuwan da su ma suke samun suka sosai musamman rawa da waka da aka fara akwai dan ma'ana misali zaka ga zaka iya danganta shi da misali al'ada Bahausha to amma yanzu an kai matsayin da zaka rawa ce ake kamar irin ta Bature ko kuma irin ta Indiya ko kuma ta wata dabi'a ta wata kabilar daban suturar da ake sawa da sauran abin da kullun sai gaba yake kuma yanzu an kai an waye gari ma duk film sai kaga ko ya cancanci a sawa ko ba a sawa ko ta dace ko dai zaka ga waka dai to shi kuma wannan ya za iya duba shi
to mu duba magana ta karshe ai za ka ga akasari da yawa fina waka ce take haifar da film din a da din wajejen 90s za ka cewa in an yi film sai a zauna ai masa waka dan ai armashi ko kuma a inganta shi to yanzu wakokin ake shirya su daban mutum makadi zai zauna ya kirya waka mai dadi sai a je a kai wa dila idan dila ya ji waka ta yi dadi sai ya ce to a je a dan ayi trailer in aka yi trailer aka nuna yan mata suna rawa suna ta abubuwan da ake son a gani aka nuna masa ya gajin ta yi kyau sai ce to a saka masa wane da wane a ciki idan aka saka wane da wane aka sake shooting aka sake yi ya gani ya ji dadi sai ce to na saya CD ride sai a je a yi film to a lokacin da za a fara tunanin labarin to saboda haka sai ka ga ba wata dangantaka tsakanin wakar da kuma labarin labarin daga baya ya fito to me yasa wai rawa da waka suka samu karbuwa a wajen matasa wannan ita ce babban magana dalilin da yasa saboda makadan gargajiya da suka yi kasa ya zamanto cewa ba a tallafo su ba a daukaka su a yadda aka sani a da dan anace ya rasu Allah ji kansa dan goro ya rasu Allah ji kansa shata ya rasu Allah ji kansa to wa'annan su ne dama ake ganin kamar wato masu adana al'adar Bahaushe ta hanyar kida to wa'anda kuma suke da ran ba sa fitowa suna yi kamar yadda aka sani a da kamar dan Maraya Jos wanda kuma ya fito kamar dan Marayan Zamfara baban gida Kakadawa ba a daukaka shi kamar yadda ya kamata a daukaka shi saboda haka matasa da yawa wanda suke rukunin shekara 15 zuwa shekara kamar 25 ba su ma san abin da ake nufi da kidan gargajiya ba ko ku a nan radio ba ka sai kukan saka ba kuna saka kidan zamani ne wanda yake MTV da ake yi a America da kuma Channel O da ake nuna a satellite wannan shine ya zama musu kamar manhajar yadda ya kamata a yi kida saboda haka kowa sai ya dira akan wannan saboda matasa ake yi wa saboda haka rashin inganta kidan gargajiya namu shine ya durkushar da abun ya zama cutuwa matasa sun tashi ba su da wani abu da za su gani su sha'awar sa sai ne sai kada kadan America to su kuma mawakan na zamani sai suka ce ah to indai wannan kada kadan American ne ai mu ma za mu iya hausantar da shi to sai kaga an dauki piano ana ta tsi sai kuma dauko waƙoƙin Hausa sai a saka to wannan sai kaga matasa sun riga sun dira akai sun ce eh ga nasu amma wannan ba zai hana su ji su daina jin kada kadan turawan ba su Snoopy Dogg DMX Tupac Shakur Beyonce duk wayannan ana jin su har yanzu amma kuma ana hadawa da su muddasir saboda ana ganin kamar suna hausantar da wani abu ne to har yanzu ba a wato inganta ko kuma a fito da dinga daukaka mawakan Hausawa na gargajiya kaji ko in ban da shata ba abu yau a ce ga sa'ar shata ku nan Radio Freedom muna kalubalanta ku bude awa guda ku ce in ban da shata ba abin da zamu saka a ciki
mun bude
to alhamdulillah to idan kuka fara wani ma suka biyo
muna da shiri mai suna kowa da kiwon da ya karbe shi wanda kada kadan gargajiya na da su za a dauko har ma ayi kamar ayi tambayoyi a ciki
to
in ka ba da amsa daidai har ma ka ci kyauta wato saboda
a dan haɓaka abun ba yana da kyau amma za ka ko a tallama yanzu tallan abubuwa da ake yi tallan golden penny golden menene za ka ji ana ɗauko salon kaɗa-kaɗan fina-fina ne ana sakawa to wannan duk sai ya daɗa gusar da tunanin ka yi ayi kiɗan gargajiyan to dole ya sa ya zamanto cewa rawa da waƙar suke da sha'awa a wajen matasa to sannan sai ƙananan kayan da suke sawa su ma matasa suna son su ga wannan ba ma matasan ba har ma manyan akwai wanda suke da munafunci suna son su gani amma za su ce ba su da kyau amma suna gani amma gaskiyar magana shine gwamnatin Kano ta hana yin wannan December 2002 gwamnati ta fito da dokar cewa an hana mace da namiji su fito gaba da gaba su yi rawa su yi waka wannan dokar tana nan duk wani dan fim ya san da ita sai dai mace ta yi waka daban ita ma kuma an ce kar ta kada jikinta sai dai ta zauna a zaune ta yi tunani kamar tana bige ne ta yi wakar namiji ya yi waka a wani guri daban sannan sai a yi amfani da abun kwamfuta a haɗa su amma ba wai su fito gaba da gaba suna yi ba wannan gwamnati ta haramta wannan kin bin wannan dokar da kuma rashin inganta wannan dokar yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo matsalolin
to tunda mun shigo maganar inganta ko kuma ɗaukaka makaɗanmu na gargajiya ga kuma wannan majalisa ta mawaƙan Hausawa ita wacce gudunmawa kake ganin za ta iya bayarwa wajen ɗaukaka makaɗanmu na gargajiya musamman masu tasowa a yanzu
to babban matsalar shine rashin sanin masu tasowar akasarin mawakan da muka sani na gargajiya na Hausawa na dadin ne to amma akwai Malam Musa na Sale nake jin a kasuwar kofar Wambai wanda yake a duk garin nan babu wanda ya fi shi sanin makada matasa masu tasowa saboda shi ya fito daga Garba Sufa ma yana saurayin sa saboda haka gonsa mukan je mu ji wa'annan sababbin mawaka ya samu to yakan ba mu kasakasan wanda ke ban san za a yi wannan tambaya ba na zo maka da jerin sunayen wayansu daga cikin su to amma abin da muke a majalisar mawakan Hausa shine sai mu dauko tsakure na wakar sai mu saka a gurin sai in mutum memba ne shi sai ya sako da shi to mun fara wannan da wakar Ali Dan Saraki wacce ta yan Maroko da yan Algeria rigima da suke tuni sun bari yau wato sai muka tsakuro wannan muka saka a wannan saboda mutum ya sako da ita ya amfani da ta a ringtone abinda muka fi so kenan ka dinga sa su a ringtone muna son mu je mawakan Hausawa a cikin ringtone na wannan GSM din to wannan shine babban abinda muke yi dan mu dada haɓaka wannan sannan ana nazari kuma akan mawakan wannan kuma Malam Fatima Mustafa ya fi kowa yin wannan nazarin saboda ya san mawakan ciki da bai ana yin nazari sosai da sosai sannan kuma idan muka je wani abu da wani marubuci yayi kamar Professor Saidu Gusau marubuci ne masani ne kuma akan makaɗan Hausa mukan dan tsakuro wani abu daga cikin rubuce-rubucen da yayi mu zo mu saka a nan gurin so wannan ita ce hanyoyin da muke raya makaɗanmu na gargajiya
masu sauraron mu muna yin hira ne da Professor Abdullahi Uba Adamu, Professor nazarin manhaja ta kimiyya, amma kuma wanda sunansa ya fita akan Hausa, adabin Hausa da inganta harshen Hausa. Za mu bude layukanmu na wayan dan kankanin lokaci domin ku bugo, ku ba da gudunmuwar ku ko ku yi tambaya don neman ƙarin bayani. To Professor, gashi kamar yadda na yi bayani yanzu, kai abin da ka nazarta ma tun daga makaranta yanzu kuma ba shi ka ba da ƙarfi ba. Kafin mu bude hanyarmu na wayan nasu, in san lokacin da ka fara ko kuma wannan hali da ka samu kanka a ciki, ka fuskanci wani ƙalubale musamman ga mutanen da su suke ganin layin su ne da suka karanta amma kuma kamar ka zo ka yi musu shige?
To a na farko mutane suna tunanin cewa na shigo wani fili kamar da ba nawa ba. Zan ce daga shekara ta 2000 zuwa shekara ta 2006 na yi rubuta makaloli guda 87
akan harshen Hausa.
Makaloli gaba ɗaya guda 87.
To
gaba ɗayan 87 ɗin da kwaya tara ne tal suke akan adabi. To kaga ba ma za ka ce sun kai rabin rubuce-rubuce na ba. To amma saboda waɗannan su ne kaɗai nake da damar da zan fito in yi magana da su a kafofin yaɗa labarai ko a jarida ko a mujalla ko a rediyo, mutane su suka fi sanin wannan. Saboda haka gaskiyar magana shi ne ban yi rubutu a kan adabin Hausa ba. Kawai abin mamakin shi ne abin da nake fitowa da shi a kan adabin Hausan shi ne yake sosa mutane zuciya. Sai ka ji an riga an ɗauka shi, an ɗaukaka shi ana ta maganarsa, sai aka kamar cewa ai a nannafi nauyi a kai. Amma gaskiya akan rubuce-rubuce na manhajar ilimi nannafi ƙarfi a kai. Kuma ƙalubale kwaya ɗaya na samu sau ɗaya kwal a wajen mutum ɗaya ma, inda ya nuna cewa wannan ba fanni na ba ne, ba abina ba ne, saboda haka bai ma kamata in shigo ba. Amma gaskiyar maganar abokan aiki na da suke jami'a sun bani goyon baya 100% akan wannan nazari da nake. Hasali ma dai sashen harsunan Najeriya, wato Department of Nigerian Languages, wallahi har garkuwar Hausa suka bani. Na ji daɗi ranar da aka kira ni, aka haɗa ni da Hambalu Junju, aka ba mu garkuwar girmamawa. Hambalu Junju wanda yake shine uban duk mai nazari akan harshen Hausa, sai gashi da ni da shi aka haɗa mu a lokaci guda, aka ba mu garkuwar Hausa. To sannan Department of Mass Communication Jami'ar Bayero sun aiko min da wasiƙa ta cewa sun ma ɗauke ni ma'aikaci a gurin part time lecturer saboda wannan a sashen sadarwa, saboda wannan abubuwan da nake. Saboda haka gaskiyar magana shi ne abokaina da suke shauran fannoni a jami'a sun bani goyon baya 100%, kamar Dr. Habibu Sani Babura, Professor Sa'idu Ahmad Babura, Dr. Mutari Banana, da kuma Center for Nigerian Languages. Duk waɗannan guraren wallahi sun bani wato goyon ba 100%, sun nuna min cewa abin da nake yi daidai ne. Ku tabbata nakan je gurin su in ce ni fa ban gane wani abu, kuyi min bayani. Idan suka yi min sai in je in haɗo da kuma abubuwan da nake da su, har haɗa shi sai mu zo duk gaba ɗayan mu amfana. Amma ƙalubale daga wajen jami'a na samu, na samu wannan, akwai wanda ya biyo ni har wata internet cafe ya hawo da surutun cewa ni mai haɗa da education, ai da Hausa, ai education na karanta. Nace to ai duk ilimi ne, ba da wani iyaka.
To masu sauraron mu, yanzu za mu buɗe hanyar mu ta waya domin ku bugo kamar da na faɗa, ko ku yi neman ƙarin bayani, ko ku yi tambaya, ko ku yi sharhi. Lambobinmu dai kamar da aka saba 6-6-6-9-3-3-3-6-6-9-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Hello.
Hello, assalamu alaikum, ejem.
Wa alaikum assalam.
Barka da ina professor, barka zuwa.
Barka kare.
Ya kana magana da Dr. Adamu Danju mai isa bakin wafa. Professor, gaskiya mun ji dadin yanda ka dira bayanai. So, abin da yasa dalilin ma da yasa yanzu na bugo, ina so in yi amfani da wannan dama in yi wa gidajen radioyin mu na Kano fatan alheri. Dalili wannan wasan Hausa fi masu mannan da ake yi. Ana da dadewa zaka ji an koma gefe, ana ta gunaguni, an rasa mutane da yawa ma sun rasa wayshin ya ma za a su ga ƴan wasan fim din nan su musu bayani. Amma yanzu dalilan waɗannan mifis din da muka samu da Freedom Madobi ina ne dukkan su ko ina da Radio Kano. Za ka ga cewa suna da filaye wanda kaman yanzu aka gaito ka din nan kake bayani. haka suke zuwa kamar irin na mandawari da yake zuwa ran Lahadi, wallahi dalilin wannan bayanai mutane da yawa suna gamsuwa da duk irin tambayoyin da suke musu. Za ka ga an gayyato dan film, an zo ana mata tambaya, yana bada ansa kuma yana bada hakuri. To wannan gaskiya shi yasa wallahi ma yasa na bugo waya domin in yi wa waɗannan gidajen rediyoyi godiya da yawun jama'a. Don irin waɗannan abu gaskiya yana wayarwa da jama'a kai wallahi. Maimakon a koma gefe ana ta gunagunin nan, za ka zo ta waya ta ko ina ka yi magana da mutum. Wannan shi ne gaskiyar magana.
To mun gode doctor. Hello?
Hello, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Irin Professor Abdullahi Uba, barka da zuwa.
Barka ka dai.
Yawa. Kai ma mai gabatar da shirin, barka da warhaka.
To, na gode. Ya suna mai magana?
Suna mai magana Hawwal Ibrahim ne daga Sarare.
To, Hajja Awol, barka da yamma.
Yawa, alhamdulillah. Ya ayyuka.
Alhamdulillah.
Kusan kamar yadda Vice President na Kofa, Dr. Adamu ne bayani. Duke na ina sha'awar hakan da suke yi. Na gida da su masu gidajenan, da kuma yadda mu masu buga waya muke ba da contribution a kai, muke ƙoƙarin gyarawa.
Hakan
kan cewar don Allah da Allah ya zama sojin za a rikice a rika duba rayuwar Bahaushe, zuzuru da al'adar Bahaushe, zama so ita ce ake haskawa wadda jama'a za su rika duba wannan da su kansu waɗansu sinadarai waɗanda da mutane na ƙasashen waje kamar Turawa da san ƙasashen ne wancan, ya zama so cewar al'adar Bahaushe suke gani zuzuru su ba a gurɓata ta da wata al'ada ta wani wato ba in ba ta Bahaushen ba. Wannan kira na kenan. Sannan abu na biyu, gaskiya Profesa na ji daɗi, kamar ni ma kaina ma'aikacin Bayero
University,
na ji daɗi wallahi kamar yadda kake cewa ra'ayinka ya fi karkata a kan waƙoƙi na gargajiya kamar irin su Marigayi Dan Fairo, irin su Shata, da irin zai mawaƙa irin su Garba Suma, irin waɗannan mawaƙa na mu na da. A maimakon irin waƙoƙi ne yanzu, wallahi kusan idan kuka ji waƙoƙi yanzu za ka ga cewa yadda kasar Indiya, kamar Indiya ake kwaikwaya, haka za ka riƙa gani suna yi. Kuka ga a nan mai yanzu ne al'ada, ba wata al'ada ke na tabarar kwanci, amma har karin waƙoƙin ma za ka ga karin wata waƙa Indiya ake kwaikwaya. Maimakon ma a rinƙa yin namu na gargajiya kamar yadda kake faɗan Profesa. Sai ka ga irin wancan dai ake su koka su, ka kuma kenan a ɗaya ya yi sabari, ya yi gaban da abin da ake so a koya mutane a cikin al'umma. So da haka nake kira gare ka Profesa, don Allah ka dage a kan haka, mu ba muna ba ka goyon baya, ya zama sun cewar kan wannan waka kamar yadda kake ba ruwanka da waɗannan waƙoƙi na zamani, kai kana fi karkata a kan waɗannan waƙoƙi da suka koyo su Marigayi sai da Shata. To ni kai na da mu da mutanen mu sa'a wani so da bakin waka da wani kuma muna goya maka mu baya.
To madalla.
A ƙarshe kuma Profesa.
Na'am.
A gurguje.
Na'am.
Ina so in bi ka gaisuwar Alhaji
Awal, wannan ba gurin gaishe-gaishe ba ne. Mun dai ji gudunmawarka kuma mun gode. Don Allah muna roƙon masu sauraro kada su rinƙa amfani da wannan su zama gurin gaishe-gaishe. Guri ne na musayar ilimi kamar yadda muke faɗa, ko dai mutum ya tambaya ko ya yi sharhi a kan wani abu da ya ji an faɗa. Halo?
Wa
alaikum salam. To Mustafa, kana nesa da wayar ne dan magana ka bata fitowa sosai.
Suna na Mustafa Nasir Ashanaku.
To
na ji dai maganganu akan malaman makaranta, yana da majalisa kan malaman makaranta. To yalla bai ko kuma ce mai girma, ni malamin makaranta ne, ina jira na dauka da ka tsipo shi. Ya ya dami mu malaman makaranta mu shigo wannan majalisar, an mu dinga shiga intern, muna kawo labarurka irin abubuwan da suke damun mu a yau.
To
saboda hakikanin gaskiya malaman makaranta muna cikin wani abu wanda ya zama dole, ya zama na tattare ne shugabannin kasar nan su taimaka wa malaman makaranta, kamar yanzu wannan bawan Allah yake a gabanka. Kaga hanyar babban abin da ya faɗa education, kuma har ka koyarwa yake da shagwanci kirawo sun mata ne sun baci falsa na lafiya, saboda sun ga in sun zuwa zuwa.
Haka ne.
Da tsarin bayani da zan yi a kan Nigerian film da kuma bambancin mu da wasan Hausa, yake za a ga cewa su Nigerian film suna ciniki a ko'ina, sai ga ana kallon Nigerian film a Jigawa, ana kallon Nigerian film a Kano, ana kallon Nigerian film a ƙasashen Hausawa. Amma abin da kuke ciki ba za ka je kasashen yammarai da ana cikin ana cikin sunan Hausa ba to gaskiya duka billahi wannan abubuwan da ya faɗa ya jaro mu abubuwan da suke ji mu Allah ya kara mata basira Allah ya sa mu kuma yara mu taso mu gace gurbin kuma ina taya ki murna da tsarki kara sun Allah ya kara mu kamar dota mu
amma
da Allah na gode
to mun gode mushi ba to wata kil kafin mu dauki wadansu yayin akwai bukatar kai bayani akan abubuwan da wannan mutane suka faɗa
eh wato magana ta karshe da yace yana sanya sanya ya zai shiga cikin wannan majalisar email dina zai aika mu auadamu@yahoo.com idan ya aika mun da email to ni kuma zan sada shi da duk majalisin da yake so zan aika masa da list na duk majalisin da muke da su sai kawai ya shiga wacce yake sha'awa
auadamu@yahoo.com
kalma daya auadamu@yahoo.com
to ni ina da wani hange professor waƙoƙin nan na zamani ba wai nasu ungoyi bayan waƙoƙin zamani ba
suna da dadi akwai masu dadi ai
idan mutun ya duba zubin waƙar zaka ga in ka cire kayan kidan zamanin misali abin da akai amfani da shi akai kidan ka duba zubin waƙar zaka ga kusan duk wata kaida ta rubutacce waƙa Hausa an bi a cikin yawancin waƙoƙin duk kaidojin da na kafiya da misali zube da sauransu duk ana bi baka ganin misali waɗannan su ma wani yunkuri ne na inganta harshen Hausa tun da waƙa rubutacciya ita ma tana inganta harshen
ai babu wanda ya taba cewa waƙoƙin ba su da ma'ana hada su da kidan shine yake dauke musu ma'anar ba dan komai ba misali duk waƙoƙin da sha ta yi kuma yayi waƙoƙi fiye da wajen zaka ce 10,000 amma zaka ji kida iri ɗaya ne saboda haka a kidan gargajiya na Bahaushe ba kidan ne yake da muhimmanci ba waƙar ce take da muhimmanci ko su kansu na zamanin yanzu ba za su fara yin kida ba sai sun ji karin waƙar ka saurari duk wata waƙar da zaka ji ta zamanin yanzu sai ka ji sai an ji karin waƙar sannan za a yi kidan saboda haka sai waƙar da kidan su danga tafiya tare wanda ke bisa ka'idar kida da waƙa ba haka bane in ka ji kidan turawa zaka ji ba abin da ya danganta kidan da kuma waƙar ba tare suke tafiya ba ana dora waƙar ne akan kidan kuma kowane yana nau'in shi daban to amma mu namu ne yanzu sai an ji ma karin waƙar tukunna sannan ma za a yi magana a ce to wani irin kida za a yi sannan a hada shi to wannan shine babban matsalar to an ba wai basira ce babu ba akwai ta amma matsalar shine hada ta da kidan sai ya rike basirar ya zamanto cewa hada mace da namiji suna yi sai ya fitar da shi da kawai nau'i na kidan Bahaushe da aka sani sai ya zamanto mutane ma ba za su bashi tasiri su saurare shi sosai ba
to ma sauranmu muna da karancin lokaci saboda haka za mu dakatar da wannan shiri a nan sai dai kafin nan muna so mu yi wa Professor Abdullahi Uba Adamu godiya saboda samu da iya zo kuma muna maka murnar cika shekara 50 din.
Amma Allah na gode.
Alaka wata 50 din akan wata 50 din.
Na gode.
A madadin Khadija Kabir wacce ta haɗa da ku da injiniyoyinmu da sauran ma'aikatan wannan gidan rediyo ne Umar Sai Tunu wannan ke cewa sai wani satin idan Allah ya sa da mu.